أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدى ساكة أتوى أولنا مسلاتينا الإمام البخاري أتكر ريجر وري جزاكي أتكر غالين كانوا a yau muna 20 ga watan Ramadan hijira 1447 wanda ya zo daidai da 9 ga watan 3 miladiya 2026 cikin tafsirin mu na littafin Allah madaukakin sarki. Har yanzu muna cikin suratul Ghafir. A gabanin mu tsora akwai tambayoyi kamar haka. Wannan yana cewa mace ce take jinin al'ada a cikin wannan wata na azumi, to me ya kamata ta yi musamman cikin waɗannan kwanaki da za a shiga masu albarka na goman ƙarshe na watan Ramadan? A kamar yadda muka sani, ita ne mai jinin al'ada ai ba za ta yi azumi ba, ba kuma za ta yi sallah ba. Da haka za ta bar waɗannan ibadu guda biyu, azumi za ta rama daga baya, sallah kuma babu maganar ramuwa, shari'a ta yi mata rangwame a kai. Da haka ban san kuma wata ibada daban da aka ce kuma za ta yi ba saboda watan Ramadan. Amma abinda take na zaman gida, in mata aure shi na hidima ga masu azumi da hada kayan shan ruwa da yin sahur, waɗannan ma abubuwa ne na ibada, na ibada. Don haka ita kare kyautata niyyarta, Allah zai ba ta lada, Allah zai ba ta lada na waɗannan abubuwa da take yi. Sannan in daren Lailatul Qadr ya zo, ba wai inda tana da uzuri da shari'a ta yadda da shi, to bai hana ta samu falalar wannan dare, a musamman niyyar da take da ita, ta idan babu wannan larura za ta yi tsayuwar dare. Tana da wannan niyya, amma wannan larura ta jinin al'ada shi ya hana ta yi, to Allah zai ba ta lada na niyyar wannan niyyar ibada da ta yi niyya ta yi. Kuma daren Lailatul Qadri ana dacewa da shi a samu abin da ke cikin shi na falala tun daga yin sallar isha. Idan namiji ne, malamai na cewa duk wanda ya yi sallar jam'i a wannan daren shi ma ya samu falala ta wannan daren. Kuma aka nan gwargwado, wani zai yi nafila raka'a uku, wani ya yi biyar, wani ya yi bakwai, wani ya yi sha ɗaya, wani ya tsaya farkon dare, wani ya tsaya ƙarshen dare. Kowa Allah zai ba shi ladan shi daidai gwargwado. Dama ba sharadi ba ne cewa wai mutum ba zai samu ladan daren Lailatul Qadr ba sai ya gane daren, ba sharadi ba ne. Da ya dace yana ibada, yana roƙon Allah, to Allah zai ba shi falalar da ke ciki, ko ya gane ko bai gane daren ba ne. Shi yasa ake son mutum ya sallaci darrukan gaba daya. Kuma hikimar da yasa shari'a ma ta koyi daren kenan, saboda mutum ya dage wajen nema da kirja dan daren, sabanin da idan an ayyana kowa zai je ya zauna sai ranar ya fito. To amma in aka koyi sai mutum kuma ya dage. Kuma wasu suna bin mara, in ce tunda hadisi ya nuna yana cikin mara a cikin dararrakin wannan goman, ko 21 ko da 3 ko da 5 ko da 7, wanda shi ne mafi yawancin maganganun magabata suka yi a kai, cewa daren 27 ko daren 29 da waza ga waɗannan dararraki suke bi. To amma lamarin ba anan yake ba, ai baka san wace Allah zai karɓa ba. Da haka kai dai ka yi ibada ka nemi, kuma Allah ya karɓa maka. Tana yiwuwa ka ware waɗannan dararraki ɗin kuma a samu wani saɓani ya zama ka yi ibada ba ta karɓu ba. To ka ga ba wani wayo da za ka yi wa Allah. Da haka mutum ya dage iya bakin ƙoƙarin shi, ba laifi dan mutum din ya dage a wadannan kwanaki ba laifi bane amma dai kana mutum ya zama wishi da ba razini da haka ba zai sauran jararrakin ba kuma yana ganin cewa wayo ne to Allah ya sani wanda yayi duka ai ba zai daidai da wanda yayi wasu daga ciki ba to da haka mutum ya dage iya abin da zai yi kuma kai dan adam baka san meye gaba ba lokacin da yake ciki shine naka daren 21 kai da 22 kai zuwa ba baka da tabbacin daren 23 yana iya zuwa kana nan baka da lafiya yana iya zuwa kana da lafiya a shi dan ya danko bar da kai yana iya zuwa kana da lafiya wani uzuri wanda ya bi karfin ka ya hana ta to kaga ka bashi baka yi daren 22 ba alhali zaka iya na 23 kuma ka zo baka yi ba na hudu ma wani abu ya zo da haka kullun ka samu dama kai aiki ne ita shine abin da yake daidai Allah ya dacar da mu wannan yana cewa me bambancin shirka da kafirci mun shayin wannan magana a cikin karatu shi wanda yake kafiri mushriki ne da haka kafiri ba ta raba shi da shirka ita shirka hada Allah da wani wajen bauta ba wai lalle shi mutum a zahirin yana bautawa gunki ba ko da san nan shi ya dauka yake bi me safiya da abinda Allah ya ce bauta ne ra'ita man ittakhadha ilahahu hawa wanda zai bibice sallan shi akan abinda Allah yake so bautawa sallan shi bautawa wani kuma tare da Allah shirka ne dan haka kafirci yana hada da shirka kuma masu wannan magana cikin malamai suna kama hujja da in ka karanta muhawarar waɗannan mutane guda biyu cikin suratul kahf za ga a farko ɗayan bai ce wa ɗayan qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billazi khalaqaka kaga yace ka kafirci wa wanda ya halice ka can karshe shi kuma yace lakinna huwa Allahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahada ce to karshe suna tattaunawa sai ce to ni dai Allah ne abin bauta ta kuma bazan hada Allah da komai ba kaga yana kenan kafircin daidai shine dai kuma nafsin abin da ake kira shirka anan da haka duk abu ɗaya ne zai iya yiwa duk wanda ya zama kafiri zaka same shi mushriki ne kuma duk mushriki kafiri wannan yana cewa barin masallacin unguwa da tafiya wani masallaci domin yawan jama'a bai hukuncin haka a musulunci malamai sun tattauna wanda zai bar masallacin da yafi kusa da shi ya tafi wani masallaci yin sallah a can in ban manta ba ina tuna Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala yana cewa idan ya zama akwai wani abin da shari'a ta yarda da shi to ba laifi ya zama kafin nutsuwa a bayan limamin da zaka je ka bi samun nutsuwa da halatto da zuciyarka yayin da ake sallar ko saboda yana da dadin karatun Al-Qur'ani inda wani ya fi wani dadin karatu ko kuma wanda Allah ya fi tsayawa ya cika sallar inda kake sallar yin ta ake amma ba yawa sai lada kamar yadda suke faɗa sallah ce kullum ake bubbuga ta yadda aka dama to sai ka bari ka tafi inda za a yi sallah cikin nutsuwa duk irin wannan dalilai ne ba laifi da mutum ya bari ya zo wani masallaci inda yake ganin zai fi nutsuwa zai fi samun wannan can ba wai ya bar su bane dan kullum bai yadda da musuluncin su ba ko yana zagin su ko yana wani abu ya bari ne dan nan kila ya fi samun nutsuwa babu wani abu a ciki dan mutum bai tsaya nan ba wallahu a'lam to waɗannan kaɗan daga tambayoyin da zamu amsa saura kuma sai in Allah ya kai mu wani lokaci muna cikin suratul ghafir zamu tashi insha Allahu ta'ala akan aya ta 30 ce da 9 zamu tashi aya ta 38 ko bismillah
ta'awudhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها وما ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
نعم. وقال الذي آمن وَنَوَّنَ إِيمَانِي يَشِي يَا قَوْمِ يَا مُتَانِينَ اجتبعوني كبيني أهدكم سبيل الرشاد زن شريتكو حنيا تشريع يا قوم يا قوم متانينا إنما هذه الحياة الدنيا متاع كديونا لا يوى الدنيا جنداتيني تنكتا وإن الآخرة هي دار القرار حقيقة لاهرة نني جدا دوما من عمل سيئة دون لأيكة ممونا أيكي فلا يجزى إلا مثلها maza ta kamata ba sai kwatankwacin wannan mummuna din wa man amila salihan wanda yayi aiki nagari min zakarin daga namiji aw unsa ko mace wa huwa mu'minun yana mu'mini Allah yake fa ulaika to wadannan yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna suna shiga aljanna yurzaquna fiha ana azurta su a cikin aljanna bi ghairi hisab ba tare da hisabi ba anan Allah madaukakin sarki yana ci gaba da hakaito mana wa'azin wannan bawan Allah idan wasu malamai sun ce a lokuta ne daban-daban ba wai lokaci dai yayi ta wannan bayani ba wannan a wani lokaci kuma bayan ya ga yayi wa'azin ya ce na tarya fadakar amma sun ci gaba da bijirewa da zaɓar rayuwar duniya akan ta lahira sun manta abin da ya gaya musu na irin ni'ima da Allah ya tanada ga wanda ya bi Allah sun manta kuma jan kunni da yayi musu na azaba ga wanda ya saba wa Allah da bayanan da ya kawo musu na mutanen annabi Nuh Samudawa da Adawa da waɗanda suke bayan da yadda suka saba wa Allah kuma Allah ya kama su to da yaga abin ya ci gaba sai ya ci gaba da yayi musu wa'azi yace Allah yake wa qala allazi amana wannan da yi imani yace ya qaumi ya ku mutane na har wayo da ya ci gaba da rafa su zuwa gare shi domin tausasawa wajen kira wajen wa'azi wajen jawo hankali yace ittabi'uni kubini mana ku bi abinda nazo da shi abinda na gaya muku ahdikum sabilar rashad zan shige da ku tafarki na shari'a sai ya gaya musu hakikanin tafarki na shari'a shine abinda yake gaya musu ba abinda fir'aun ya fada a can ba ma urikum illa ma ara yana cewa ma ahdikum illa sabilar rashad Fir'auna ya ce abinda nake gwada muku abinda na sani ne kuma ba na shirin da ku bace zuwa tabarki na shari'a sai yake gwada musu wancan tabarkin na Fir'auna ba shine na shari'a ba in sun bi shi zai shiryar da su tabarki na shari'a a wannan gabar za mu ga cewa shi mai kira zuwa ga Allah mai kira zuwa ai abinda Allah ya ce a bar abinda Allah ya hana to ya zama babban manufarsa shine shiryar da mutane mutane su gane gaskiya wannan shine abin da ake so din mai da'awa ya sa a ran shi kada mai da'awa ya zama babban manufar shi shine ya jawo mutane zuwa gare shi zama yana da mabiya shi burin shi a ce mabiyan sun fi na kowa wannan liya ce mara kyau ko ya zama a'a babban manufar shi shine gurin ya zo ya caccaki mutane ya fada wa mutane maganganu masu nauyi ba wai abin da ya dame shi ba su karbi shari'a din a'a babban abin da ake so mai da'awa san ya a cikin ranshi shine mutane su gane gaskiya damuwar shi zama damuwa ce ta an ki a gane gaskiya ko ba su gane ba damuwar shi ta yaya za su gane ya zama wannan shine damuwar mai da'awa kada mai da'awa ya zama damuwar shi shine kurin ya ga ya zai fatattaki mutane ko ya jefa su cikin wani rabi ko wata ko ya ce masu cikin wuce ko wani makamancin haka a ya zama babban manufarsa mutane su fahimci gaskiya shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka bi tarihin rayuwarsa zaka ga wannan ne hamminsa wannan ne damuwar shi ko da manzon Allah ya je Taif bayan yi wa'azi a Makka ba a karba ba da ya je Taif ya kira mutanen Taif zuwa ga addini zuwa ga tauhidi suka ki karba suka ma sanya wawaye da bayi suka jajjefi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har suka fitar masa da jini amma mai manzon Allah ya ce lokacin da mala'ika ya zo yana cewa ka bada umarni sai ai musu azaba ai kaza manzon Allah ya ce a kyadin wala Allah Allah ya fitar daga tsatsan su wanda zasu bauta wa Allah shi kadai kuma yace Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun yace Allah ka shiryar da mutane na hakika su mu sani ba ka duba addu'a abinda ta kunsa na farko ya raba su zuwa gare shi Allah ka shiryar da mutane na qaumi kamar da wanda yace ya qaumi ya ku mutane na sannan yayi musu addu'a ta shiriya ba addu'a ta azaba ba sannan kuma ba su uzuri akan abin da suke fa innahum la ya'lamuna wannan haka ake so mai da'awa ya zama shine hammisa idan yana da wannan manufar to zai yi hakuri da duk abin da zai same shi domin wanda bai gane ka ba ko wanda bai fahimce ka ba ko wanda bai sani ba yana da jahilci zai iya maka wauta mafi karancin wautar da zai maka ya zage ka ya bata ka ya ci mutuncin ka wannan shine mafi karanci akwai wanda zai iya kokarin ya ga ya taba lafiyarka ko ya taba dukiyarka ko ya taba iyalinka ko ya taba mutuncinka akwai wanda ma zai kokarin kisa kamar yadda aka yi wa annabawa to in kai kana da manufa mai kyau duk wannan ba zai dankwafe ka ba ga yin da'awa ba zai hana ka yin da'awa ba za ka yi ta kokari dai ga ka dawo da mutane kan abin da yake daidai shi sa abinda wasu masu kira suke damuwa da shi musamman a wannan zamani na social media ya zan yi in tara followers ya zan yi in tara mabiya ya zan yi dinga ba mutane dariya don su dinga bibiya ta wannan kuskure kuma lalata aiki ne domin mutum zai je lahira ya bai da komai a gurin Allah da'awa mutum yake in bai sa ikhlasi ba ba ruwan Allah da da'awa kake yi zaka kira mutane zuwa ga ayyukan alkhairi din amma in baka tsarkake niyya ba sai ya zama maka wabal ya zama maka azaba a wajen Allah madaukakin sarki duka muna tana da hadisin mutumin da yan wuta za su gan shi yana juyawa cikin wuta yana katantanwa kayan cikin shi ya zazzabo su zo su kewaye shi me ya faru ba kai ne mai mana wa'azi ba she ba kai kake umartar mu da kyakkyawan aiki ba ka hana mu muna yace ni ne su ce ya muka ganka haka kun ga fa da a cikin wutan ne amma azaba shi ta ja hankali sai yake cewa ina umartar ku ni ba na yi ina kuma hana ku ni ba na haduwa irin waɗannan hadisai suna nan da dama da mai da'awa ya kamata ya sanya a gaba ya zama manufar shi mutane su manci alkhairi in kana da wannan manufa ba za ka damu da cewa mutum ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko ma nawa ne suka karɓi da'awar dan manzo Allah yana cewa la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan Allah ya shirye mutum ɗaya ta hanyarsa khairul laka min umurun na'am ya bi ma dabbobin ni'ima da za a baka masu girma masu kyau to in muke kina wannan to sai ya tsiyaye dan haka wannan mutumi ya gaya musu shi ba manufarsa shi ne shirye da su ta barki madaidaici shi ne babba abin da ya sa a gaba ya qaumi ya ku mutane na in ci gaba da musu wa'azi ce inna ma hadhihi alhayatud dunya mata'un ita wannan rayuwar duniya jin daɗi ne kaɗan kuma haka take wanda yake da ma abin jin daɗin a duniyar wanda yake da mulki ko yake da dukiya ko yake da wani abu da Allah ya bashi na jin daɗi to jin daɗi ne mata'un ɗan kaɗan shi ne ma'anar mata wanda bai taka kara ya karya ba domin duka shekarun mutum da zai ya mutu shi kenan idan ya mutu kuma ya riga ya wuce kuma wannan lokaci ya tafi sai abin da ya aikata zai tarar da haka yace wa innal akhira ita lahira hiya darul qarar ita ce gidan dawwama ita ce gidan tabbata ba za a canza ba mutuwa an je lahira an yi hisabi kowa ya koma sakamakon shi kowa ya karɓi sakamakon shi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu na cikin aljanna Allah ka sanya mu a ciki wasu kuma suna cikin wuta Allah ka tseratar da mu to anan ne kuma za a dawwama da haka wannan ita duniya mata ne kada ku rudu da ita ya gaya musu haka ne dan kada su rudu da ita su guji wannan duniya su zaɓi lahira da jin daɗin lahira akan na duniya in ta kama sai an bar na duniyar dan a samu na lahira a bari in ya kama haka ɗin a bari ce ga wani abu za ka samu na duniya amma saban Allah ne to sai ka bibita lahira sai ka kula da wannan abu amma yawancin mutane ba haka suke ba Allah ce bal tusiruna alhayatad dunya kuna bibita rayuwar duniya wa al-akhiratu khairun wa abqa lahira ita tafi alkhairi ita tafi wanzuwa to mu'mini mai hankali musulmi mai hankali shine wanda yake bibita lahira akan duniya zai iya bada duniya saboda ya samu lahira amma ba wanda bai da hankali irin wanda zai sayar da lahira ki dan duniya shi to wannan yayi shirme kuma yayi abin da zai yi nadama a gaba da haka anan yake ga musu cewa wannan rayuwar duniya karewa za ta yi gushewa za ta yi rayuwar lahira ita ce matabbaciya dan haka ku tsaya ku yi aiki na kware ya ci gaba da cewa man amila sayyi'atan duk wanda yayi mugunan aiki bana yin shirka yayi kafirci wala yujza illa mislaha to ba fa za a yi mai sakamako ba sai kwatan kwacin abin da yayi anan abubuwa ne guda biyu abu na farko akwai tsoratarwa me ya tsoratarwar cewa duk wanda yayi aikin da ba daidai ba to shi ba zai gani da haka mutum tun anan duniya yayi wa kansa kiyamal layl ya aiki na kware domin abin da mutum yayi shi za a fi zai gani ba yadda za a yi sharri ya je lahira ta da alkhairi kun ga wannan tsoratarwa ne sannan kuma a gefe guda kuma ayar tana nuna rahmar Allah ga jinin Allah ga bayi cewa duk wanda yayi mummuna aiki fa la yujza ba za a saka masa ba illa mislaha sai kwatan kwacin wannan abin da yayi ba da yayi daidai za a bashi saboda tausayin Allah saboda jinƙai na Allah da rahmar Allah da falala Allah in mutum yayi laifi sai a bashi guda ɗaya amma man amila salihan wa man amila salihan wanda yayi aiki nagari salihan anan sifa ce ta mawsuf mahzuf ay man amila amalan salihan duk wanda yayi aiki nagari shine aikin da Allah yake so kuma mutum yayi tare da imani kamar yadda aya ta gwada min zakarin daga namiji au unsa ko mace wa huwa mu'minun yana mu'mini to wannan kun ga anan ba ce za a sakan ta masa kwatan kwacin wannan aikin ba sai ka ce fa ulaika masu wannan aiki yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna yurzaquna fiha za a zurta su a cikin aljanna bi ghairi hisab ba da hisabi ba ma'ana za a ba su fiye da abin da suka aikata sabanin mutum yayi laifi iya abin da za a ba shi wannan falala Allah ce da rahmar Allah idan mutum kuma yayi kyakkyawa to za a bashi ne in ya shiga aljanna za a ce mai arziki ba tare da misali ba za a ce ai dai yayi ba bari a bashi daya goma yayi bari a bashi goma a'a za a bashi bi ghairi hisab manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi da ma aya alqur'ani Allah ya gwada mana duk wanda yake kyawawa yana da nufin ta goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yake kyawawa yana da kyakkyawa kwatan kwacin ta goma wannan shine matakin farko duk ibadar da kai da Allah ya karba to an tashi za a baka nufin ta goma wasu kuma ana ƙara muku biye da haka saboda wani dalili saboda abinda Allah ya ga dama sai ya ƙara muku hannunkin 700 Allah yana ninkawa mutum ya bada abu daya Allah ya bashi lada na irin wannan aiki guda 700 kamar da ayar suratul baqara ta gwada masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil bi kulli sunbulatin 100 habba fi shi wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana lindinka wanda yake dama wallahu wasi'un alim to da haka wanda yana mana rahmar Allah cikin wannan aya zamu ga abin da ke gwada namiji da mace a wajen bin Allah ba bambanci in mace ce aiki na kwari za a ba ta ladan ta cikakke haka nan in namiji za a ba shi ladan shi cikakke ba za a bibita ka ba dan kai namiji ne ita mace ce kurin a ce an bibita ka anan duk wanda ya bi Allah to shi ne zai samu sakamako a wajen Allah shi sa a ce min zakari au unsa namiji ne ko mace dan haka a cikin mata akwai waliyai akwai salihai akwai siddiqai akwai shahidai duk wannan akwai su a cikin mata domin aiki ne na bin Allah duk wanda ya bi Allah kuma Allah zai bashi sannan a cikin ayar za mu ga cewa kafin aiki ya zama na kware sai an samu sharadi na imani Allah ya ce man amila salihan wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min wannan jumla ce haliya wawu wawul hal huwa damirul fasli mabniin ala al-fath fi mahall ar-raf' mubtada sannan fadin Allah mu'minun shine khabar wal jumla min al-mubtada' wa khabari fi mahall an-nasb halan ay man 'amila salihan wa man 'amila salihan min zakarin aw unsa halat kaunihi mu'mina duk wanda yayi aikin yana mu'mini ashe wanda yayi ba yana mu'mini ba zai samu lada a gurin Allah wannan suna cikin ayoyin da suke gwada mana duk wanda zai aiki ko da nagari ne amma ba tare da yana da imani ba bai yadda da Allah ba bai kalmar shahada ba to wannan ba zai samu ba zai shiga aljanna ba zai shiga aljanna dan anan ga sharadin wa huwa mu'min shi yana mu'mini wanda yayi wannan aiki nagari amma da zai aiki nagarin ba yana mu'mini ba Allah ba zai bashi lada ba kusan wanda suka yi aiki tare da kafirci a tare da su amma sun aiki nagari to Allah yana ba sakamakon su ne tun a nan duniya saboda in sun je lahira ba su da komai a wajen Allah madaukakin sarki da haka wannan sharadin ya nuna sai mu'mini wanda yayi imani da Allah yayi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan Allah ya ce za su shiga aljanna yurzaqu nabiha za a zarta su a cikin aljanna bi ghairi hisab ba wani hisabi ma'ana za a yi ta ba su wanda ya gwada cewa ladan aljanna baya karewa baya karewa arzikin cikin aljanna dan Allah ya ce yurzaqu ana azurta su sannan Allah ya ce bi ghairi hisab ba tare da hisabi ba Allah zai yi ta ba su da wama ce ba kuma randa za a ce wani abu ya kare kun ga a nan duniya da yadda kai da arziki da wadata wata ran kana iya neman wani abu shi ya kare babu domin ba a siyo ba ko an je siya babu to amma aljanna ba ya kare inna haza la rizquna ma lahu min nafas arzikin mu ne kyautan mu ne Allah ya ce kuma wannan kyautan mu ba ta karewa da haka wannan yana nuna cewa arzikin aljanna kafakin aljanna ni'ima aljanna ni'ima ce da wamamiya ba ni'ima bace wadda za ta yanke wannan shine abin da wannan bawan Allah ya gaya waɗannan mutane sai ya ci gaba da cewa
wa ya qaumi ma ad'ukum ila an-najati wa tad'una ila an-nar tad'una li akfura billahi wa ushrika bihi ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار
نعم يتي ويا قومي يا قوم تانينا ما لي أدعوكم إلى النجاة مي يفاروني مي يساميك إلى كرم قدوة غسيرة وتدعونني إلى النار هنا كرانا قدوة غوتا تدعونني لأكفر بالله هنا كرانا دين إن كابر شيء والله wa ushrika bihi in hada Allah da wani ma laysa li bihi ilmun abinda banda ilimi akan shi wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar ni kuma ina kiran ku zuwa ga Allah mabuwayi mai yawan gafara wannan ya gwada yayin da yayi musu wa'azin ya ci gaba da kiran su zuwa ga bin Allah su sun yi kokari su cutar da shi sun fara da kokarin nuna masa abin da yake yi ba daidai bane da wannan suka fara suna nuna masa cewa shi ya zo ya abinda suke yi abinda yake kira ba gaskiya bane ka dawo kan abinda muke faɗa to shine sai yake mamaki yace ya kaumi ya ku mutane na ma dai ad'ukum ila an-najat me ya faru menene ya faru ina kiran ku zuwa ga tsira wanda shine bautawa Allah shi kadai da barin hada Allah da wani da gaskata manzon da Allah ya aika muku sannan wa tad'unani ila an-nar kuna kira na zuwa ga wuta me yake kira zuwa ga wuta sai ce tad'unani li akfura billah kuna kira na dan kafirci wa Allah wanda yana abinda suke nema ya kafirci sannan wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm in hada Allah da wani cikin abinda ban da ilimi wannan ma laysa li bihi ilm shi ba ce dake lazima ko kafifa dake bayyana duk wanda yayi shirka da Allah to yayi shirka cikin abinda yake bai da wani dalili akai bai da hujja da zai kawo cewa ga abin da yasa yi wannan shirka dan Allah bai saukar ba manzon Allah bai yi umarni ba babu inda zai samu dalili da cewa a hada Allah da wani ko a yi shirka da Allah wajen bauta masa to shine anan yake cewa me yasa zan yi wannan ni ina kiran ku zuwa ga shari'a wannan ya gwada dabi'ar mutane ko wasu daga cikin mutane wanda ake kiran su zuwa ga bin Allah za ku iya samu wasu kuma kokarin su kai inda kake musu wa'azi su karkatar da kai su lalata maka abinda kake kai shi yasa nan ma yana gwada cewa mai da'awa sai ya zama yana da yaqini kan abin da yake kira kada ya zama shi ma yana shakka idan ka zo kana shakka kan musulunci to ba za ka iya kiran wani zuwa ga musulunci ba dan kai ma shakka kake da ya dan ka wani abu sai ya je ba ka cikin shakka kuma ba za ka yi himma ba a'a ya zama kai ma kana da yaqini kan abin da kake kira in kana kiran mutane kan sunna to ya zama kayi ilimi kayi ka samu hujja ka samu dalilai da za su karfafa ka ka tsaya kan abin da kake ba tare da ka karkace ka bi mai san zuciya ba. Shi yasa wanda bai da karfin hujja ko kuma bai da karfin bayani da fasaha da balaga, to kada ya tari wanda yake fatacce, wanda ya bishi iya surutu da magana, ko ya bishi sanin shubha da yadda ake kawo ta. Dan ba duka wanda yake kan gaskiya bane zai iya kare ta. Zai iya zama kana kan gaskiya amma an ce ka kare ta ba za ka iya ba, domin me? Kila wancan din ya bika baki, kila wancan din ya bika sanin shubha. Musamman kuma a bid'a, za ka kullun abin da ake karantar da ma'abuta bid'a shi ne shubha din. Kai kuma idan ba ka yi dage ka yi karatu ba, lalle zama ka zo kan wannan shubha ba. Sai in ka dauki shi an ci zama ake ana karantar da su cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zalunci iyalan gidan manzon Allah, sai a dauko wata kissa ko ta ƙarya ko ta gaskiya a juya ta sai a gaya musu. Gobe ma an zo wanda za a gaya musu, ji ma an zo irin wanda ake ta karantar da su. To kai da karatun ka kila bai zo ba, to in ka je ka tari wani shi ya tara irin waɗannan shubuhi sai ya kawo maka. Wani baki da ya ambata maka ya ce a littafi kaza, domin akwai abubuwan da an rubuta amma ba ingantattu ba ne, ai ba duk abin da aka rubuta yake daidai ba. Wani ma malamin ya rubuta da ya ce ba daidai ba ne, amma tunda kai baka da karatu sai a bude a karanta maka, sai a ki gaya maka inda ya ce ba daidai ba ne, sai a gaya maka ai gashi wane ya sa a cikin littafi, a nuna maka. Idan ka ɗauki tarihi na Imam Tabari rahimahullahu ta'ala, tun a gabatarwar shi ya ce duk wanda zai karanta wannan littafi ya sani ni zan ambaci abin da aka rawaito ni tare da ambatan wanda suka rawaito waɗannan abubuwa ɗin, don haka kada wani ya dora laifi a kaina, duk abin da na kawo a wannan littafi ka binciki wanda suka rawaito wanda zan ambata maka su, in ya inganta to su ne, in bai inganta ba ni ne na ambata maka. Kaga tun anan ya gwada maka, in ka karanta mukaddimar littafin ya gwada maka kenan ba duk abin da yake ciki bane ingantacce, dan zai faɗi duk abin da aka rawaito. To amma kuma saboda ya kubuta a wajen Allah zai kawo maka abin da aka rawaito din nan da sunan mazajen da suka rawaito. Kai kuma ta hanyar waɗannan mazajen, in ka san ilimin hadisi da ilimin rijal da ilimin jarhi wa ta'dil, za ka iya gane wannan magana ta inganta wannan ba ta inganta ba. In baka sani ba sai ka bar wa ma'abuta sani sai su gaya maka. To kaga yanzu dan wani ya je cikin littafin tarihi na Imam Tabari ya dauko riwaya da aka ce sahabbai sun yi wa iyalan gidan manzon Allah kaza, ya ce tana cikin littafin, kasance wata tana cikin littafin kadai ba zai sa ya zanta zama karfan biya ba, sai mu duba mu gani da wani sanadi ta zo aya ta zo. Wanda shi ne matakin farko, ta inganta ko ba ta inganta ba. Kaga in ba ta inganta ba hujja bane dan wane ya kawo, wane ya faɗa mana, shi zai nakalto abin da aka rawaito ni da abin da ya ji tasewa, kai kuma yana gurinka mai karatu, da haka shi ya nakalto ma kuma ta hanyar da ya ji labari, wane da ya gaya mai daga wane daga wane daga wane, kai kuma sai ka bi hanyar sai ka tantance, da haka shi ya sauke nauyin shi. To irin wannan yana nan, to idan ba kai karatu ba sai a ce ka ma irin wannan shubuhi din, sai zama an nutsar da kai. Shi yasa ba hikima ba ne mutum kurin ya zama a rayuwar shi shi neman mukabala yake. Kullum in ya tsaya, in ka isa ka zo, in ka isa ka zo, dan zai je taro wanda kila yi shi karfin shubha, kuma shi bai kare ba, maimakon ya taimaki musulunci sai cutar da musulunci, mai kai ke miki sunna sai cutar da sunna, ya je ya sauro wanda ba zai iya karewa ba, duk da shine akan gaskiya amma ba zai iya karewa ba, to sai ya zama na wanda suke kewaye ko suke jin lamarin su kuma sai ya zama fitina gare su, sai ya zama sun fada cikin wani abu. To wannan mutumi yana da yaqini kan abin da yake, da haka suna ta kokarin su ja shi zuwa ga kafirci, sai yake gaya musu cewa ya ina kiran ku ilan najati zuwa tsira, wata du'una ne ku kuma kuna kira na ila nari zuwa ga wuta, tad'una li akfura billah kuna kira na kafir cewa Allah, wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmun in hada Allah da wani cikin abin da ban da wani dalili ba wata hujja, wa ana ad'ukum al hadi li ila kiran ku ila al aziz al ghaffar zuwa ga Allah wanda yake mabuwayi wanda yake kuma mai yawan gafara. Kun ga ya gaya musu waɗannan sunaye guda biyu na Allah saboda sakonnin da yake so su fahimta. Na farko dai ina kiran ku zuwa ga Allah, Allah da nake kiran ku zuwa gare shi al-Aziz ne mabuwayi ne, ba fa ku gagare Allah ba, in kun yi imani ba fa ku fi karfin Allah ba, dan al-Aziz ne. Sannan in kun tuba kun daina to al-Ghaffar ne mai yawan gafara. Da ku duba waɗannan sunaye guda biyu, kowane sura da irin abin da yake kunshe karkashin shi na sifa ta kamala da iko da shita ko dai ku imani ku samu gafara Allah ko kuma ku in imani ku kauce to ku gaba da azabar Allah dan ba ku fi karfin Allah ba da haka ni wannan shine abin da nake kiran ku zuwa gare ni sai ci gaba da cewa
la ya'anna ma tad'una ilayhi laysa lahu da'watu ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله
la jarama annama tad'unani ilai ba babu wani shakka ba tantama cewa abinda kuke kira na zuwa gare shi laysa lahu da'watun fid dunya bai cancanci wani kira ba bai da wani biyayya amsa kira da za'i masa a nan duniya sannan wala fil akhirah haka nan a lahira bai da wani iko bai da wani kira kifantacce da za'a bi wa anna maraddana ila Allah kuma ku sani makoman mu gaba ɗaya tana ga Allah wa annal musrifina masu yin banna hum ashabun nar sune yan wuta fa satazkuruna ma aqulu lakum da sannu za ku tana abin da nake faɗa muku wa ufawwidu amri ila Allah ina fawwala lamari na zuwa ga Allah inna Allah haqiqa Allah basirun bil ibad mai ganin bayi ne da abin da suke aikatawa mana ci gari ga ya musu cewa la jarama ba shakka shine ma'anar la jarama ko la kaziba ba ƙarya la jarama ko gaba sara ta jabbala tabbas haƙiƙa wannan yana nuna kan yaqini kan abin da yake ba shakka yake ba yace la jarama ba makawa ko ba shakka ba tantama haqqan tabbas annama tad'unani ilai abin da kuke kira na zuwa gare shi laysa lahu da'watun fid dunya bai da wani kira da ya cancanci wani kira a nan duniya shi abin da kuke ta ambauta wa na gumaka ai bu cancanci a kira mutane zuwa ga bautar su ba a duniya wala bil akhirah a lahira kuma bai da wani kira da zai yi amfani wasu ka fassara wannan jumla da cewa laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah ma'ana la yanfa'u wala yadur shi wannan abin da kuke kira na zuwa gare shi bai ke cutarwa bai amfanarwa kun gani ya ci gaba da yi musu wa'azi kuna kira na zuwa ga shirka zuwa hada Allah da wani to ai wannan bai da amfani bai da cutarwa bai amfanarwa wannan abin da kuke kira zuwa gare shi da haka ba zai iya mun amfani ba a duniya ba zai mun amfani a lahira ba kuma bai cancanta ai kira zuwa gare shi ba da haka ba zan bi wannan abin da kuke kira ba wa anna maraddana ila Allah kuma makomar mu tana ga Allah tunda ba zai amfani ni a duniya ba zai amfani ni a lahira ba zuwa ga Allah za mu koma to dan me ba zan yi imani da Allah ba dan me ku kuma ba za ku yi imani da Allah ba sannan wani abu kuma wa annal musrifin su waɗannan mabannata din anan mabannata masu yin shirka an kira su da mabannata domin shirka banna ce a bayan kasa da Allah yake wala tusilu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi banna a bayan kasa bayan gyaranta yana daga cikin banna a bayan kasa ya da shirka da yin shirka banna ne a cikin bayan kasa bal ma ita ce mafi girman banna domin da karkashin ta abuwa ne wa za su zo shi yasa duk wanda yake kira zuwa ga shirka to mabannaci ne yana yin kira ne zuwa ga banna haka nan wanda yake kira zuwa ga bid'a ana ga sunna yana ga wani abu na bid'a yana kira mutane zuwa ga bauta wani Allah yana kira mutane zuwa ga daukaka wani mutum sama da haƙƙin da ya kamata a baki ko sama da annabi sallallahu alaihi wasallam irin mutanen da za su zo su nuna wani su ce shi annabi ne duk an sami irin waɗannan ko wanda ya ce da annabi zai dawo shi baya bukata ya je gurin annabi shehu ibrahim shi ne annabi shi ko wanda ya faɗi wannan yana ne yana rayuwa cikin mutane ya ce shi ya yi san mai sannan mun gani a garin Chadi ba wannan bakil ba yana nan yana yawo an nuna wani jikan shehu ibrahim an ce shi ne Allah an nuna shi an faɗa haka har sai da malaman kasar Chadi suka fito suka barranta daga wannan abin da aka yi to duk irin wannan ne ya za a yi wannan ya zama ya da banna a bayan kasa ba kaga wannan shine hakikanin ya da banna a bayan kasa akwai wani mutum yadda zai kai falala da girma da zai kai manzon Allah? Babu. Duk wani wanda yake a wannan rayuwa to bayan manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam. A gurin ahlus sunna wal jama'a sai jira Abubakar shi yake kowa falala cikin sabon manzon Allah. Amma idda haka wato ba shi matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai abubuwan da suke wa manzon Allah ba sa yi wa sai jira Abubakar. Manzon Allah suna tabarruki da asar nashi. Abubuwan da suka shafi manzon Allah kamar akushi da manzon Allah yake cin abinci a ciki. Sahabbai suna kallon akushin na daban ne, suna ɗaukan shi don su samu albarka. Tufa da manzon Allah ya sa riga ko kwarjan mayafi, suna ɗaukan wannan a matsayin wani abu mai kima ta daban. Suna ma jika shi su sha, su jika su sha. Gashi na manzon Allah da aka yi manzon Allah aski, sahabbai raba suke a junan saboda neman albarka. Duk wani abuwa ne da ya shafi manzon Allah asar ne na manzon Allah. Amma ba a samu suna wuce jina Abubakar haka kun ga sun san falalar shi da darajar shi, amma ba ta mai irin abin da suke manzon Allah saboda sun san manzon Allah da ban da sai jina Abubakar. To amma yau sai a waye gari ga wani mutum sai a ce ai yana da abu yafi ma na annabi, har wani ya dinga da awarin annabi zo shi wancan ba zai bi annabi wannan zai bi. Kaga wannan kira ne zuwa banda ce a bayan kasa, banda ce kuma ita ce banda da ta bi kowace a bayan kasa, domin tana rubuta komai, tana cutar da mutane da dabbobi da aljanu. Domin duk lokacin da aka yi shirka a bayan kasa aka saba wa Allah, wannan zunubin tasirin shi yana iya shafar kowa da kowa. To dan haka wannan yana cikin abin da yake na banna. To anan yake kira masu shirka da mabannata, wa annal musrifina, su waɗannan masu banna hum ashabun nar, su ne ƴan wuta. To ta yaya mutum da hankalin shi kuma zai bi waɗanda suke ƴan wuta? Haka nan yana mutuwa yana jan hankalinsu. To da ya ga sun cije sun ki karba sun ci gaba akan abinda suke yi na wannan bauta wani Allah, abinda ba zai amfane su ba, abinda ranar tashin kiyama ma zai barranta da gare su. Duk wanda ya kira wani koma bayan Allah, ya bauta wani koma bayan Allah, ranar tashin alkiyama Allah ya gaya mana wa hum an du'aihim ghafilun. Allah ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nas kanu lahum a'da'an wa kanu bi 'ibadatihim kafirin. Haka Allah ya gaya mana, da haka ya zai wannan su da yaga sun toge sun ki karba, sai ya ce fastazkuruna ma aqulu lakum, za ku tuna abinda nake gaya muku. Ma din nan bi ma'anan ladhi fastazkuruna, za ku tuna alladhi aqulu lakum, abinda nake gaya muku. Wasu ka ce matin nan masdariya ce, fastazkuruna alqawla alladhi qultuhu lakum, za ku tuna wannan magana da na gaya muku. Wanda akwai ranar da za ku je wajen Allah madaukakin sarki, sai ku gane gaskiyar abinda na faɗa, ku gane gaskiyar abinda ne muku umarni da shi, ku gane gaskiyar abinda na hana ku wannan abu ne da za a hano, za ku gane. Amma a ranar da dama ba za ta yi amfani ba, ganewar ku ba zai amfani ba. Da haka yana jada tsoratar da su, tsoratarwa ne, su ji tsoro kada ranar da dama ta zo. Sai ce wa ufawwidu amri ila Allah, amma ni ina fawwala lamarina zuwa ga Allah, ma'ana na dogara da Allah madaukakin sarki, shi nake neman agajin shi, shi nake neman taimakon shi. In kuna jin da wani abin da kuke bani za ku daina bani, to na maida lamarina zuwa ga Allah. In kuna jin cewa za ku cutar da ni, to na maida lamarina zuwa ga Allah. Ni dai na maida lamarina zuwa ga Allah. Wannan shi ke nuna mai da'awa bayan ya yi da'awa, ya yi kira, an tsoratar, an razana, an ce za a mai kaza, to ya riko da sababi kuma ya maida lamarin shi zuwa ga Allah, ya dogara zuwa ga Allah. Shi yasa Allah ya amsa mai kamar yadda zamu gani ayar gaba, ubangiji ya kare shi. Dan haka yace na mai da lamarina zuwa ga Allah, inna Allaha basirun bil ibad, hakika Allah mai ganin bayi ne, yana ganin abin da suke aikatawa. Wanda ya cancanta ya shiryar da shi, Allah zai shiryar da shi. Wanda kuma dama can tababbe ne, dan wuce ne, to haka zai kare. Ko kuma da kuke ganin za ku yi wani abu, to ba abin da za ku yi min. Na mai da lamarina zuwa ga Allah, na dogara ga Allah. Dogaro ga Allah shine mutum ya ji cewa ya sakankanci, ya yi yaqini cewa Allah yana jin shi, yana ganin shi, kuma shine mai bayarwa, shine mai hadawa, shine mai karewa. Da haka komai na shi ya mai da shi zuwa ga Allah, sannan kuma tare da riko da sababi. tare da ruku da yin sababi ma'ana wani abin ke nema to yabi hanyar da ake samun abin amma a zuciyar ki ya san Allah ne mai bayarwa shi kuma yake hanawa Allahumma la mani alima ataita wa la muti lima mana'ta ba wanda zai bada abin da Allah ya hana ba kuma wanda zai hana abin da Allah ya bayar to mutum yayi wannan shine yana da cikakken tawakkali ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah sannan ya gaya musu kuma sai ba ta Allah cewa Allah yana ganin bayi da duk abin da suke kuma zai saka kowa ga abin da yayi sai Allah ya ce mi
fa qallahu sayyi'ati ma lakum wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab anna yu'aduna 'alayha ويوم تقوم الساعة أجلوا آل فرعون أشد العذاب
فوقاهم الله سيئات ما مكروا سي الله يكاري شي يغمونا نعم أبن لسك كسا نما كرش وحاق بآل فرعون سنن يحق سوء العذاب ممنا عذاب تحدي تكيوي تجمي آل فرعون مبيا فرعون لشي فرعون انقبالها النار وتاتي يعرضون عليها أكي فجر الدسو كان وتاتين غدوا لسافيا وعشيا ليما سابد يما أكي فجر الدسو كان ونن وتا ويوم تقوم الساعة راند الكيامة ذات الطيا ذات أرقلوا آل فرعون أشد العذاب وشدر دمبيا فرعون جشيكا فرعون شكين عذابا ما في سنني أنا الله ينا قيامنا أبن ليه قوان نباوا ناشي Allah ya tsiratar da shi fa waqa'u Allahu sayyi'ati ma makar sai Allah ya tsiratar da shi muna nan abin da suka kitsa wannan yayin da sun kitsa cutar da shi sun yi shirin makirci gare shi sai Allah ya tsiratar da shi wasu malaman tafsiri suka ce Allah ya tsiratar da shi tare da Annabi Musa yana tare da Annabi Musa cikin wanda Allah ya tsiratar sannan alahira kuma Allah zai kubutar da shi ya ba shi kyakkyawan sakamako dan haka Allah ya kubutar da shi kunga natijar mai da namari zuwa ga Allah ya dogara ga Allah sai shirya abinda zasu shirya dan fadin ma makaru ya nuna abinda ma suka yi makirci ne ba wai na fili ba ba wai abin da suka yi ba an je an yi a boye an shirya za a yi kaza za a yi kaza to amma kamar yadda ya fada inna Allah basirun bil ibad Allah yana kallon bayi dan haka Allah ya ga abinda suke sai Allah ya tsiratar da shi haka in ka karanta duka tarihi na annabawa da manzanni da masu kira zuwa ga Allah za ga wannan taimakon Allah yana tare da su in abu yayi tsanani aka buga aka raya to sai ka ce na bai da lamari na zuwa ga Allah in ka bai da lamarin ka zuwa ga Allah to Allah kuma ba zai shafar da kai ba sai Allah ya tsiratar da kai ko kace mutum suka yi cewa yanzu da za a ce gungun mabannata su haɗu su kashe mai dawa to shi yake nasara domin ya mutu akan abin da yake kira tabbata ce akan abin da yake kira shine na sarai tunda bai bar abin da yake kira akai ba kuma ka bayyana muka ji ta gaskiya ba ta mutuwa da mutuwar wani ba ta mutuwa da mutuwar wani domin addinin na Allah da haka in dai tsaya kan abin da yake kuma har ya mutu akai to ya ci nasara kashe mai da'awa ko kashe mai kira ko la an tashi wannan ba shi yake nuna da'awar shi ba ci nasara ba bal ma wani sakin wannan jinin nashi da za a zuwar zai shayar da bishiyar da yake reno da ta da'awar ta shi sai zama ta fito ta yi yado ta zama kokina wannan abu ne sananne to kuma duk wanda yake bin tarihin masu da'awa zai gani a Sheikh Ja'far Mahmud Alim Allah ya ji kanshi da rahma da'awar shi bata fantsama ba sai ran da aka kashe daga ran da aka zubar da jini shi tun daga wannan ranar sai da'awar shi ta fantsama gidaje da yawa aka zo ba a sauraron shi amma daga ranar sai aka ce a kunna abin da yake fada wasu da yawa ba sa ganin shi mutumin kirki amma daga jirgin mutuwar da yi suka zo aka yi janaziza da su da yawan mutane kuma daga ranar da awaki ta zama lokacin yana rayi ba ko ina ake sa karatun shi ba ko ba ko ina ake sa karatun shi balan nan ina zaune da ci ku duba ikon Allah a garin Kano an yi lokacin da gidan rijiyar Kano ne kadai a garin sai FM na gidan rijiyar Kano din ba za ka ji wani malamin sunna ba in dai ka ji ana harka addini ko wasu malamai ne daban akwai wanda komai su suke yi ba za ka ji duriyar kowa ba sai su ta kai lokacin da abiya aka fara samu wasu gidajen rijiyar da kuɗi ma za ka je a sa karatun malamin sunna ce ba za ka ba kowane gidan karatu ne
amma yanzu ka kama in gari ya waye ka bibiya sai ka ji na malamin sunna goma baka ji na kishe shi ba kaga komai a hankali ake yi waɗannan da suka bada jinin su da awar ƙara karbuwa da yanzu wanda suka kashe malam Jabir suna ganin ko sun kashe gaskiya to sai gaskiya ta ƙara yaduwa suna ganin ko sun kashe da awar sunna sai sunna ta ƙara bunƙasa to haka lamarin Allah yake shi ma wannan bawan Allah ya tsiratar da shi فوقاه الله السيئات ما مكروا فنعلى شيء وحاق بآل فرعون سوء العذاب سيكما ممونا عذابا تكي ويدا فرعون دم بينس آل فرعون أنا نبي فرعون دم بينس شيء ما كم هنا شيء عن شيء آل فلان تفشيني أجباء أتكلم عن كلمة إذا نشي يا لمواني تفشيني أجباء أتكلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وإذا دا متنزي شيء اللهم صل على آل محمد وما زال لا يشد السيف الغائية شيني أغبا لكن فرعون إلى أغبا جسم وانده مونا أغبا أغبا نم تشي عبين دا الله ينصدف أنا من دونيا سكش جسر الوالواء ينصدف شيئنا فننسي ألا يرى شيء الله يشي النار يعرضون عليه وتاتي أكي بجردس كوكما كبسر وهاق بعال فرعون سوء العذاب mummunan azaba ta kewaye ta hada da iyalan fir'auna da mabiyansa da shi wace irin azaba ce annaru wuta yuraduna alaiha da ake bijirar da su akan ta guduwan wa'iyya safiya da yammaci ma'ana azaba ce ake musu koyaushe wannan wasu malamai suka ce ana nufin a cikin kabarin su kafin alkiyama ta tashi ake musu wannan azaba da azabar da za a yi wa mutum gabanin alkiyama ta tashi ita ce azabar kabari sawa a cikin kabari ake ko ba kabari ba ita ce azabar kabari sannan dalili da suka ce wannan ana yi gabanin alkiyama ta tashi saboda aya ta ce wa yawma taqumu sa ranar da alkiyama za ta tashi za a ce adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab mushigar da mabiya fir'auna cikin tsananin azaba ma'ana wanda ta baya tamka baya ki wannan ya nuna azabar da ake musu waccan ta gabanin tashin alkiyama wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyi da suke nuna akwai azabar kabari duk da cewa akwai wani zai ya kai ikirabi ya kawo ya ce to in ka ce wannan tana nuna azabar kabari to ai wannan aya ko wannan sura makkiyya ce ta sauka ne gabanin hijira shi kuma magana azabar kabari ta zo ne bayan an yi hijira bayan an yi hijira magana azabar kabari ta zo to me zaka ce akan wannan to wannan magana Ibn Kathir ya kawo ta cewa idan wani ya ce ya za a hada tsakanin wannan aya cewa tana nuna azabar kabari da kuma abin da ya tabbata cewa sura makkiyya ce abin da yake sai nuna ita sura ta sauka a lokacin ba a fara magana azabar kabari ba dan haka ba wani zai ce ba tana nuna azabar kabari bane to sai Ibn Kathir yake cewa wal jawab anna al ayata dallat ala arj al arwah ala an nar ghuduwan wa ashiyan fil barzakh yace eh ayata ta nuna rayukan fir'auna da mabiyansa ana bijirar da su akan wuta safa da yamma haka ayata ta nuna an nar yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya walaysa fi hadhihi dalalatan ala ittisal ta'allumiha bi ajsadiha fil qubur yace babu wani dalili a ayati ya nuna cewa dukkanin waɗannan kafiran da suke binna a kabarruka suna jin wannan zafi rayukan ake wa azaba abinda Ibn Kathir yake so ya nuna anan ayat ta nuna rayukan ake wa ba lallai bane ya zama hadda dukkanin su gaba daya sai yake ta iz qad yakunu zalika mukhtassan birruh zai yi wa azaba kurin ran ake wa da haka ana yin azabar dai gabanin alkiyama ta tashi a ina a inda suke amma wa ake wa azabar rayuka fa amma husulu zalika lil jasadi fil barzakhi wa ta'allumihi bi sababihi fa lam yajull alayhi illa sunnah bil ahadith al mardiyya sai Ibn Kathir yace amma jiki na mamaci ya ji azabar da ake wa mamacin a cikin kabari tare da ran to wannan sunna ce kuma ta nuna abinda Ibn Kathir yake ce nuna ita ayar abinda ta nuna rayukan ne suke jin wannan azaba sai sunna kuma hadisi daga baya na manzon Allah sai suka tsara bayani cewa ba rayukan bane kadai hadda ma dukkanin mamatan su ma suna ji da haka sai zama hadisi da suka zo daga baya sun karfafa abinda ayat ta nuna ne hadisan da suka zo daga Madina sun karfafa abinda ayat ta nuna ne sai ce wa qad yuqalu
wani kuma zai iya cewa za a yi ƙarin bayani a ce inna hadhihi al-aya inma dallat ala azabil kuffar fil barzakh wannan aya ta nuna azabtar da kafirai a rayuwar barzakh barzakh shine gabanin alkiyama kenan wala yarzu min zalika an yu'azzaba al-mu'min fi qabrihi bi dhanbi wani zai iya cewa eh mun yadda aya ta nuna ana azabtar da kafirai a barzakh amma ba lalle bane ya zama wannan aya ta nuna kuma cewa mu'mini za a yi mai azaba a cikin kabarin shi sai ce wani zai iya faɗa haka sai zama ina dalilin da ya nuna shi kuma mu'mini wanda yake bai sako in ya mutu za a yi mai azaba a cikin kabari sai a ce to kuma a tafi hadisai tunda alqur'ani da sunna ake tafiya ma'ana in ka kalli jawabin ibnu kasir har yanzu dai bai kore cewa ayar tana nuna akwai azaba da ake yi wa fir'auna da mabiyansa gabanin tashin alkiyama to kuma gabanin tashin alkiyama shine ake kira rayuwar barzakh dama rayuwa uku ce akwai wannan ta duniya akwai ta biyu ita ce wanda idan mutum ya mutu gabanin alkiyama ta tashi wa min wara'ihim barzakhu ila yawmi yub'athu sai kuma ta uku ita ce wanda in an tashi za a shiga aljanna ko wuta kuma za a dawwama to wannan ayati inda aka je aka dawo tana nuna dai akwai azaba da ake wa fir'auna da mabiyansa gabanin tashi alkiyama to shi da su malamai suka ce to tunda gabanin tashi alkiyama ne shine a inda suke shi kuma mutum inda yake nan ne kabarin shi dan mutum inda yake nan ne kabarin shi da haka inda mutum kura ko zaki ko ta dabbar jeji za ta cinye shi to baka cewa sai azaban kabari baka cewa to ai shi ba za a yi mai azaba can cikin ta cinye kabari kuma ikon Allah bai hana a yi mai abin da ake so ya zo ya same shi dan haka wannan aya tana cikin wannan dalilai da suke gwada haka a lokaci ya kure amma akwai bukatar mu fada da bayani musamman a yanzu akwai masu cewa ba wata azaba kabari akwai yan mu'tazila aqida mu'tazilawa da wasu da waɗanda suke kore suna da ra'ayi da yan kogo suna nan suna cewa ba wata azaba kabari ba ni ma kabari rakan Allah kai mu gobe zamu ƙara bayani akan abin da ya shafi azaba kabari da ni ma kabari Allah ya dace da mu Allah ya mana abin da muke so Allah ya karba ayyukan mu ya gafarta mana zunuban mu ya ba mu zama lafiya a kasan mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya wadanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya wasu lafiya Allah ya kara musu Allah ya kara mana albarka a rayuwar mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk